muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 25.31 da kuma 49. Masu sauraron ma jamhuriyar Niger kuma za su kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen radio masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da kuma Dalal FM. Sai tashar mu ta View Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za a kama mu Alfa Radio dake kuma si a kasar Ghana. Ana kuma iya kama shirye-shiryen mu da suka gabata ko kuma a kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare na yau Laraba 8 ga watan Janairu wanda ta yi daidai da ta farko a wannan shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Harande tare da Aisha Tusule muke farin cikin gabatar muku da shirin kai tsaye daga nan gundumar Columbia. A cikin shirin namu na yanzu za mu duba irin tasirin ganawar shugaban kasa Muhammadu Buhari da wasu jigajigai a kasar dangane da zabe. Sai mu ji matakan da suka kamata a dauka don kawo ƙarshen wannan cuta ta lassa fiba da ta kunno kai. Daga bisani kuma muna tafi da labaran wasanni a takaice daga kasar Ghana. Idan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba mu iko, za mu so mu ji ra'ayoyinku a yau. Maudu'inmu na yau shi ne, wai wani irin hali 'yan gudun hijira ke ciki a yankunanku? Lambar dai kamar kullum, alamar tarawa 1-202-205-2655. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba a samu raunuka da asara da yawa ba bayan da Iran ta harba makamai masu linzami fiye da dozin ɗaya akan sansanin sojin Amurka guda biyu da ke Iraki, waɗanda ke ɗauke da rundunar sojojinta. An harba makaman ne da safiyar yau Laraba, biyo bayan barazana da shugabannin Iran suka yi na cewa za su ɗau fansa a kan Amurka game da harin da ta kai da ya yi sanadiyar mutuwar babban kwamandanta. Shugaban na Amurka ya yi wannan furuci ne yayin wani jawabi da ya yi ga Amurkawa a yau Laraba, inda har ya yi kira ga al'ummar ta Iran da shugabanninta.
To the people and leaders of Iran, we want you to have a future and a great future, one that you deserve.
Ga al'ummar Iran da shugabanninta, muna so ku samu makoma mai kyau wace ta kamace ku, wace kuma za ta sama muku ci gaba da za ku bi sahun sauran kasashen duniya. Amurka ta shirye take ta rungumi zaman lafiya daga wanda ke son zaman lafiya. Shugaban addinin kasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ya bayyana harin da Iran ta kai a matsayin abin kunya ga Amurka, ya kuma ce lokaci yayi da za a kawo ƙarshen zaman da Amurka take yi a nahiyar. Hukumomi a Iran sun fara gudanar da bincike kan dalilan da suka sa jirgin saman kasar Ukraine dauke da fasinjoji ya fadi da safiyar yau Laraba a filin jirgin saman Tehran bayan 'yan mintuna da tashi, yayin da yake dauke da fasinjojin da ke ciki wajen 176 suka rasa rayukansu. Gidan talabijin ɗin Iran ya ba da rahoton cewa an samu akwatin nan da ke nadar magana da kuma wanda ke nadar bayanai da ake kira black box na jirgin mai kirar Boeing 737 wanda ya fadi a wata gona da ke wajen birnin na Iran. Wannan mummunan hatsari ya auku ne sa'o'i kaɗan bayan Iran ta harba makamanta masu linzami kan sansanin sojin Amurka da ke Iraq a matsayin martanin harin da Amurka ta kai makon da ya gabata, wanda ya sanadiyar mutuwar Qasem Soleimani. Amma babu wata alama da ta nuna cewa akwai dangantaka tsakanin wannan mummunan hadari da shi ne na farko da ya taba samun jirgin saman kasar Ukraine da takaddamar da ke wakana tsakanin Washington da Tehran. Gwamnatin Amurka ta sanya takunkumi akan mataimakin shugaban Sudan ta Kudu na farko Taban Dengai. Tana mai zargin sa da aikata manyan laifukan keta hakokin bil'adama da kuma kokarin kawo cikas ga shirin samar da zaman lafiya a kasar da yake ci yake cinyewa. A wata sanarwa da aka fitar yau Laraba, ofishin da ke sa ido kan kadarorin kasashen ketare a Amurka da ake kira OFAC a takaice ya ce Deng ya yi kokarin haifar da rarrabuwar kawuna da kuma haddasa shakku tsakanin ƴaƴan jam'iyyar SPLM-IO ta kasar, jam'iyyar da ke adawa da shugaba Salva Kiir. Sanarwar ta kara da cewa matakan da ya dauka sun tsawaita rikicin da ake yi a Sudan ta Kudu, sun kuma gurgunta kokarin yin sulhu da samar da zaman lafiya bayan yakin basasa da aka kwashe shekaru biyar ana yi. Sanarwar ta kuma ce rahotanni sun bayyana cewa Deng ya kitsa tare da bada umarnin kisan wani lauyan kare hakokin jama'a mai suna Samuel Dong Luang da kuma Agre Idre dan jam'iyyar SPLPM-IO a kokarin karfafa matsayinsa a gwamnatin Kiir don kuma tsorata membobin jam'iyyar ta SPLPM-IO.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bayan labaran duniya, bari mu tsanduma cikin duniyar rahotanni. Biyo bayan wata ganawa da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi a jiya da shugaban hukumar zabe ta kasa INEC da kuma shugaban 'yan sandar kasar akan yadda za a inganta zabe, wasu na ganin hakan yayi daidai, wasu kuma na ganin akasin haka. Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana da ƙarin bayani.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci hukumar zabe INEC da rundunar 'yan sanda su tabbatar da adalci a dukkan zaben da za a gudanar nan gaba. Shugaban na magana ne lokacin ganawa da shugaban hukumar zaben Farfesa Mamuru Yakubu da sauran jami'an hukumar da babban sufetin 'yan sanda Muhammadu Adamu a Asoro. Tun gabanin nan shugaban ya ce zai tabbatar an yi adalci ta inganta lamuran zaben a zaben Najeriya na gaba da na sauran ƙasashen Afirka. Shugaban ya hori hukumar zaben ta tabbatar sai wanda 'yan Najeriya kaɗai suka zaɓa ne zai zama wanda za a ayyana a matsayin wanda ya lashe zaɓe. Dama irin korafin shugaban kenan gabanin nasararsa a zaben 2015.
Kun san abin da ya auku a zaɓuɓɓuka na cika gurbi na 'yan majalisar dattawa da na tarayya da na jihohi, sai a je a rubuta sunan wanda ya ci zaɓe a bashi ko da nawa ya ci, a tafi gidan rediyo a faɗi a ce in yana da magana a tafi kotu. To tunda babu adalci, mu mun yi imani abin ba zai ɗore ba. To shine in muka haɗa kanmu, adalcin nan ko ana so a yi shi ko ba a so dole a yi shi.
Hukumar zaben Najeriya ta sha suka daga 'yan adawa gabanin zaben na 2015, inda 'yan adawar suka samu madafun iko, inda bayan nasarar 'yan adawan sai suka daina wannan maganar. Zabukan da suka gudana a ƙarƙashin gwamnatin APC mai dawar canji sun ja masu sharhi na cewa jami'an tsaro na murƙushe adawa da barin 'yan banga su fasa akwatin zaɓe don APC ta lashe kamar yadda ya faru a Kogi. Shugaban hukumar zaben ya ce sun buƙaci inganta tsaro a zabukan ciki gurbi da sauran zabukan da ke tafe. Babban zaben da ke gaban hukumar zaben na nan gaba shine na gwamnan jihar Edo. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Banda bautar zuciya da ba ta tsira ruwa ya zana tara.
To gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. A bangare ɗaya kuwa wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya samu zantawa da Alhaji Umar Sani, wani jigo a jam'iyyar adawa ta PDP, wanda suke ganin cewar lallai shugaba Buhari ya kamata ya duba waɗannan matsaloli da idan basira.
Yanzu da Allah ya taɓa zuciyar shi ya dawo yana so ya bi gaskiya, muna fatan Allah ya bashi daman ayi wannan abu lafiya. Muna fatan a bar mutane su zaɓi abin da suke so. Bugu da ƙari, muna so inda hali wannan kundi da aka rubuta na doka na yadda za a gudanar da zabe fi sabilillahi ya sa mata hannu domin ya tabbatar da cewa lallai wannan kuduri na shi da gaske yake.
Amma baka ganin wasu na ganin cewa rashin hukunta waɗanda ke da laifuka na zabe ko hukumar zabe ko 'yan sanda ko jami'an tsaro shine gaba-gaba a jerin abubuwan da ke kawo irin matsalolin nan na aringizo ko tafi magudin zabe ko murɗaci ko nuna fin ƙarfi a hana 'yan ƙasa zabe abin da suke so.
Yanzu in ka koma ana ta hukunce-hukunce ba za a gama hukuncin ba domin na farko ma ba a ɗauki tsarin hukunta jami'an tsaro ba ko kuma jami'an hukumar zabe. Domin ya kamata a ce a yi elections tribunal wanda ita wannan tribunal ɗin aikin ta kawai ta hukunta waɗanda suka saba ƙa'idojin zabe. An dai kawai tribunal da aka yi na zabe ne da wanda ya ci da wanda ya faɗi da yanda za ka jira da sauransu. Amma ba a yi na hukunta mutanen da suka so su gurgunta zabe ko su ɓata zabe ba. Sannan kuma su 'yan sanda ba a yi wani tsari na tabbatar da cewa idan jami'an tsaro suka ɓata zabe ya kamata a ɗauki mataki mai tsanani a kansu ba. Saboda haka yanzu kawai abin da zai yi shi ne ya yi garan bawu.
To a gaida Umar Faruk Musa wa Bangala Diman Illo. A yankin kudancin Najeriya kuwa cutar zazzabin lasa ce ta ƙara kunno kai. Alfonso Okoro Igwe ya aiko muna da rahoto akan halin da ake ciki.
Gwamnatin jihar Abia da ke kudu maso gabashin Najeriya ta yi ƙarin haske akan ɓarkewar cutar lasa da ta yi sanadiyar mutuwar mutum guda a jihar a cikin makon da ya gabata. Chief John Okiyi Kalu shine kwamishinan yaɗa labarai na jihar kuma ga abin da ya shaida wa muryar Amurka yau.
As you are aware, infectious diseases like Lassa fever, a single confirmed incident is marked as outbreak. It doesn't mean there is widespread contamination of the environment by Lassa fever.
Yace kamar yadda ka sani, a duk lokacin da aka samu aukuwar cututtuka masu yaduwa kamar zazzabin lasa, ana daukar aukuwa guda da aka tabbatar ne a matsayin barkewa. A nan ba a nufin cewa cutar lasa ta basu ko ina. Mun samu batu ne guda da aka tabbatar a ranar 1 ga watan Janairun wannan shekarar daga wani mara lafiya da ya gabatar da kansa ga asibitin taraya da ke Umuahia. Daga bisani ya rasu yana da shekaru 28 kuma ɗan asalin garin Olokoro da ke karamar hukumar Umuahia South ne. Yanzu mun ci ƙarfin wannan aukuwar da kashi 95 cikin 100. Muna ɗaukar kwakwarar matakin hana wasu kamuwa da cutar ta baiwa waɗanda suka kusanci marigayin isasshen jinya da kulawa. Muna imanin cewa mun shawo kan al'amarin kuma muna kira ga al'umma da su tabbatar sun tsabtace muhallan nasu, su tabbatar cewa ɓeraye ba su shigo musu gida ba musamman a wannan lokacin da ake ƙona dazuka, su kuma kiyaye ta rufe abinci yadda ya kamata. To ko tana yiwuwa a samu nasarar daƙile wannan mummunar cutar daga sassa na jihar, ganin cewa ko a watan Afrilun shekarar 2018 zazzabin lasa ya ɓarke a jihar wanda ya hallaka wata likiti a Umuahia babban birnin jihar. Tambayar kenan da na yi wa kwamishinan wacce ya amsa da cewa
we have resources in the state to treat Lassa fever patients.
Yace muna da isasshen kayan aiki da kuma abubuwan da ake bukata wajen jinyar masu fama da cutar zazzabin lasa a jihar. Muna da sama da kananan asibitoci 300 cike da ingantattun magunguna da kayan aiki a fadin jihar, kuma muna da manyan asibitoci a jihar. A koda yaushe cikin shirin ko ta kwana muke wajen yakar cututtuka masu yaduwa, kuma jami'an ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar suna aiki tukuru don kawo da cutar lasa a jihar. Alfonso Sokoribe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
Godiya ta musamman ga Alfonso Okoro Igwe. Kididdigan baya-bayan nan da hukumar yaki da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar, wato UNHCR, ta yi nuni da cewar ana ci gaba da samun karuwan mutane da ake tilastawa ficewa daga gidajensu a faɗin duniya sanadiyar rikice-rikice ko kuma musguna musu da ake yi. Ga ƙarin bayani a wani rahoto da abokin aikinmu Mahmud Lalo ya haɗa muna.
Ƙididdigar dai ta nuna cewa ƙalla mutum miliyan 70.8 ne suka fice daga gidajensu a duk faɗin duniya. Daga cikin wannan adadi akwai 'yan gudun hijira miliyan 25.9. waɗanda rabinsu yara ne ƙanana 'yan ƙasa da shekara 18. A ranar Asabar ɗin da ta gabata, wasu 'yan gudun hijirar ƙasar Sudan sama da 300 da ke neman mafaka a nahiyar Turai suka yi bore a birnin Agadez da ke jamhuriyar Niger, inda suka kona sansanin da aka ajiye su na wucin gadi. A wani mataki na nuna fushinsu kan yadda aka yada su, ba tare da an ba su mafakar da suke nema ba, lamarin da ya sa 'yan sanda suka kama da yawa daga cikinsu. Andrew Maheshik shi ne kakakin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. A kuma lokacin rikicin kwararar 'yan gudun hijirar yankin kudancin Amurka zuwa cikin ƙasar Amurka a bara, ya nanata wannan matsayar.
We reiterate that any person fleeing violence or
persecution. Muna so mu nanata cewa duk waɗanda rikice-rikice ko musgunawa suka sa su barin gidajensu na da damar da za a ba su mafaka tare da sama musu kariya daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa. Hukumar kula da 'yan gudun hijirar ta UNHCR ta ce, a duk ikoki biyu mutum ɗaya ne ake tilastawa kucewa daga gidansa, sanadiyar tashe-tashen hankula ko musgunawa.
To a gaida Mahmud Lalo da wannan rahoto. Akan wannan rahoton muke so ku kira don ku bayyana muna ra'ayoyinku. Shin wani irin hali 'yan gudun hijira ke ciki a yankunanku?
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun samu kiranmu na farko daga jihar Kaduna, wake magana.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wake magana.
To alhamdulillah, sunana Siraj Hashim, cikin watan Mangi, Kaduna, Najeriya.
Siraj Hashim, muna jinka.
To alhamdulillah, muna godiya da wannan shirye-shiryen da kuke yi, Allah ya saka da alkhairi.
To muna jinka, muna godiya mu ma. To muna jin ka Malam Hashim, kana jin mu? To layin Malam Siraju ya tsinki. To yanzu dai to muna da kira daga jihar Niger, wake magana a Niger.
Assalamu alaikum, sunana injiniya mai gero makiyayi Lulu Kwandagol da jihar Niger.
To injiniya, muna sauraron ka yanzu.
Dokto, gaskiya mu dai 'yan gudun hijira a nan Kwantagor da kewayen ta, gaskiya alhamdulillah ana tallafa musu, saboda ba wai an jira gwamnati da ya musu ba. Duk waɗanda adda makwattaka da sun ka aji 'yan gudun hijira, ana musu abin da ya kamata. Don haka kuma Ubangiji Allah shi mana maganin wanga abu, Allah shi ya yi mana wanga matsala, kowa ya koma gidan shi. Sunana injiniya mai gero makeri Kwantagor jihar Niger.
To injiniya, baya ga abubuwa da su al'umma ke musu, su kuma gwamnati ita ma tana kokarin kyautata musu?
Gwamnati tana rubayi gwagwadon zarahinta wani wuri, ana samu wata shiya, amma gaskiya wasu 'yan gudun hijira gwamnati ba ta san da su ba. Sai dai su kamar wanda adda dan uwa irin Zamfara yana Kwantagora, suna tawa su tare gidan shi. To kaga kuma ba gwamnati ta san da wannan ba, amma in da sun yi sansani a ce akwai sansani 'yan gudun hijira, dole gwamnati ta tallafa. Amma yanzu haka.
To mun gode, bari mu tafi jihar Bauchin Yakubu, wake magana.
Za mu gana da Abdullahi ne daga garin Ningi.
To Malam Abdullahi, muna jin ka.
Wato mu a nan ƙasar muna nan gashi ku 'yan gudun hijira ne, amma gaskiya taimakon ba a isowa wurinmu.
Watan kana nufin ku 'yan gudun hijira yanzu ba kwa samun komi daga gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha?
Eh Allah, kuma ba a jihe dai mu duwai an bayar, amma ba a isowa gun talaka.
To har waɗannan gudunmawa da akan samo daga ƙasashen duniya da suke bada, kana nufin ka ce ku a nan ko da abinci, magani, abin kwanciya ba kwa samu kake nufi?
Ya, ko ana samu dai bai kai yanda ake tunani ake bayarwa ɗin ba.
To mun gode, bari mu koma jihar Niger. Ko ake magana?
Ibrahim da yanke huda a garin Niger ɗaya a can ba.
To Malam Ibrahim, muna jin ka.
To gaskiya game da ainihin yanayin 'yan gudun hijira a Najeriya da sauran ƙasashen duniya. Ya kamata duk wani mai hali, ba wai sai ainihin ma'aikatan gwamnatin hukuma ba, a'a. Ko da a ƙauye kake, ko da ɗan abin da Allah hore maka ne, to kai tunanin wannan abin da ya same su, kai ma baka ji ƙarfin wannan abin Allah jarfe ka akan shi ba. Don saboda haka duk wani mai hali ko ina yake, to ya taimaka, ya rika taimaka ma ainihin 'yan gudun hijira, musulmi da wanda ke ba musulmi ba don mun saboda mu ce tsadan shi ma aka za ta iya kasancewa da shi ya ra'ayi na kenan.
To mun gode Mal Ibrahim, bari mu tafi jihar Nasarawa. Ke magana.
Assalamu alaikum, suna na Shafale Kacin Magagidan Yamusa a kuma jihar Nasarawa. Malam barka da aiki.
To barka ka dai Shafale, muna jin ka.
To gaskiya ina son in jawo hankalin yan uwa na musamman attajirai da kuma shugabanni namu na wannan kasa namu Najeriya. Ina son don Allah don Annabi su zauna su yi nazari da tunani irin waɗannan ƴan gudun hijira. Wallahi in naga irin waɗannan mutane musamman yara ƙanana waɗanda ba su san menene duniyar nan ake ciki ba, in aka zo aka wayi gari aka bar irin waɗannan yara suka taso da irin wannan hali da suka tsinci kansu a ciki ba sun samu taimako ba, to a gaskiyar magana shine ina ganin kamar mu karan kanmu ma ba za mu iya zama ba, saboda damuwa ya samu. Saboda haka don Allah don Annabi shugabannin mu musamman yan siyasa attajirai, don Allah don Annabi a jawo hankalin waɗannan bayin Allah da suka shiga irin waɗannan wannan hali.
Mun gode Shafale, bari mu koma jihar Bauchin. Yakubu, wake magana.
Bayan nan sai kuta daga sauraro kan gaman Bauchin.
To Ibrahim, muna jin ka.
To gaskiya ɗan gudun hijira kan abin tausayi ne sosai, amma masu taimaka musu ɗin nan
eh
gaskiya ba su taimaka musamman yan siyasa ba su da wani taimako, su har kan gaban su kawai suka sa gari.
To kana nufin a ce ko da gudunmuwa da akan samu da ƙasashen waje baya kaiwa gare su kake nufi?
Ai nan ne za su, in an ka ba su aka ce su ne za su raba to sai sun kwashe wani abu daga su.
To mun gode, bari mu tafi jihar Zamfara. Wake magana a Zamfara?
Masha Allah, nan uwa barka da yammaci.
Barka ka dai, wake magana.
An wuni lafiya ya aiki, suna na Isa Salisu Gusau daga Zamfara.
To Mala Isa, muna jin ka.
A gaskiya yan gudun hijira suna cikin yanayi, suna cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma mu a Zamfara muna kyauta don gwamnatin mu tana iyayenta, kuma muna kira gare ta don Allah ta taimaka musu kuma agaza musu, saboda yan gudun hijira wasu mutane ne da suke bukata agaji na gaugawa. Don haka da masu hannu da shuni da talakawa da gwamnati a hada karfi da karfi a taimaka musu don a gudu tare a tsira tare.
To mun gode Malam Isa, bari mu tafi jihar Jigawa. Ke magana.
Idris Usman daga Taura, Jigawa.
To Malam Idris, muna jin ka.
To mu shawara da za mu bayar dangane da gudun hijira, yan gudun hijira.
Eh, muna jin ka.
To wannan ya shafi kowa da kowa a Najeriya. Amma idan aka dauka, in aka dau yan gudun hijira to sai a dau wanda ba ma yan gudun hijira ba.
To mun gode Malam Idris. To masu sauraro, iyaka abinda zamu iya dauka kenan a yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, ita ma rana ce. Yanzu agogo mu a nan Washington DC yana cewa karfe 3:53. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kungiyar kwallon kafan kasar Ghana, hukumar kwallon kafar kasar Ghana GFA takaice a ranar Laraba ta bayar da sanarwar cewar Star Times Ghana yanzu ita ce sabuwar kamfanin da ke da ikon haska wasannin Premier League ɗin ƙasar nan da gasar cin kofin zakaru na ƙasar a cikin wata yarjejeniyar shekaru 5 da sun ka kama kuɗi dala miliyan 5.25. Tsohon kociyan kasar Ghana Coach Kwesi Appiah ya faɗa cewar fawfawo shi fa ba a kore shi a matsayinsa ba, shi dai kwandalarsa ne da Black Stars ya ƙare a ranar Talata da ta gabata gabanin hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta bayar da sanarwar sallamansa. Appiah ya ɗau wannan mataki ne domin ya daidaita kuren da ake cewar an kore shi. Yana mai faɗan cewar in ya bar wannan lamarin ya kasance a haka zai iya shafan aikinsa a nan gaba in ya nemi ya yi kocin ɗin wani club a ko'ina cikin duniya. Sadio Mane dan wasan kasar Senegal aka nada gwarzon dan wasa na Afirka na shekara ta 2019 a kasar Masar bayan ya haska ayyana a shekarar dan wasan na Liverpool ya lashe ligan zakaru da gasar club duniya kuma cikin shekaru biyu shine ke zaman na biyu a kokarin cin gwarzon dan wasan na Afirka a jeri yayi magana bayan an bashi kambin.
I'm really happy and same time I'm really proud to win this award. I would like to thank my family, especially my uncle Sana Ture is here today.
A hakika na yi farin ciki a daidai wannan lokaci kuma ina fariya na lace wannan abin girma. Ina son in gode wa dangi na musamman kawuna Sana Ture. Yau yan uwana da duk al'umman kasar Masar ba zan manta da kociya na Alessi ba da abokan wasa na gida. Kungiyar kwallon Liverpool da duk abokan wasa na ina so in gode wa duk al'umman Senegal a koyaushe suna bayana a ƙarshe sai dan ben zamani a ranar 31 ga watan Janairu za a dawo da ligin din gasa na dan ben zamani wato boxing wanda aka yi wa take Fist of Fury a Bukum Boxing Arena dake a nan Accra. Ligin din boxing Fist of Fury ya hada da fannoni har guda uku na dambe, farko na matasa da masu koyo da kuma kwararru. Ligin din na bana zai hada da jihohi kamar Ashanti, Bronx, Ahafo, Yammaci, Tsakiya da jihar Volta. Fist of Fury wani shirin haɗin gwiwa ne tsakanin hukumar damben zamani boxing na Ghana da kungiyar masu koyon damben zamanin din na Ghana tare da taimakon kamfanonin kasar. A ranar 10 ga wata za a kaddamar da ligin. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To a gaida Ridwan Allah da labaran wasanni. Yanzu kuma barin ba mu Aisha Saladama ta kawo mana labaran duniya a takaice.
Takaitan shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba a samu raunuka da asara da yawa ba bayan da Iran ta harba makamai masu linzami fiye da dozin daya a kan sansanin sojin Amurka guda biyu da ke Iraki waɗanda ke ɗauke da rundunar sojinta. An harba makaman ne da safiyar yau Laraba biyo bayan barazana da shugabannin Iran suka yi na cewa za su ɗau fansa a kan Amurka game da harin da ta kai da yi sanadiyar mutuwar babban kwamandanta. Hukumomi a Iran ɗin sun fara gudanar da bincike kan dalilin da suka sa jirgin saman ƙasar Ukraine ɗauke da fasinjoji ya faɗi da safiyar yau Laraba a filin jirgin saman Tehran bayan 'yan mintuna da tashi. Gidan talabijin ɗin Iran ya bayyana rahoto cewa an sami akwatin nan da ke naɗar magana da kuma wanda ke naɗar bayanai da ake kira black box. Shaidan gani da ido da ma'aikatan jinya a Mogadishu babban birnin Somalia sun ce akalla mutum hudu aka kashe yayin da wasu 15 kuma suka jikkata sakamakon wani hari kunan bakin wake na mota da aka kai a yau Laraba a tsakiyar birnin. Fashewar bomb din ya faru ne yayin da motoci guda biyu suka tsaya a layin jiran a duba su a wani shingen bincike da ke mararrabar Sayyid Dag.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Amma kamu mai sallama da ku bar mu miƙa saƙon gaisuwar sashen Hausa ga Yariman Zazzau Alhaji Manir Jafaru ta da fatar yana cikin ƙoshin lafiya. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Aisha Tusile da kuma wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Justin, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Assalamu.